sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Nike farin cikin kasancewa da ku a wannan sabon shiri na daren yau Juma'a 23 ga watan Disamba. A yayin da mabiya addinin Krista a fadin duniya ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan Kirsimeti a ranar Lahadi mai zuwa, mazauna babban birnin tarayyar Najeriya Abuja na kokawa a game da hauhawar farashin kayayyakin masarufi. Sannan 'yan asalin kabilar Igbo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya sun nuna matukar fargaba kan zuwa yankunansu don yin bukukuwan Kirsimeti sakamakon matsalolin tsaro a yankin. Su ma dillalan kifi a jihar Enugu sun nuna damuwa kan rashin cinikin da suke fama da shi a fuskar shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafiye da rahoto na musamman. Muna kuma tafa da labaran wasanni, to amma kafin nan ga Ibrahim Ka'almasi Garba da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Sashin tabbatar da 'yancin addini a matakin ƙasa da ƙasa na Amurka ya yitar da hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan yari da aka yanke ma wasu mata biyu mabiya addinin Baha'i a ƙasar Iran. Duka matan biyu, Vamai Sabet mai shekaru 69 da Fariba Kamalabadi mai shekaru 60, sun ma yi shekaru 10 a gidan yarin daga shekara ta 2008 zuwa 2018 tare da wasu mutane biyar daga al'ummar Baha'i ɗin ta Iran. Sashin tabbatar da 'yancin ɗan adam ɗin ya ce tsare mutanen 7 ya biyo bayan irin hidimomin addini da na zamantakewa da matan ke yi a cikin al'ummar ta Baha'i a ƙasar Iran. Zaluntar Vamesh Sabet da Fariba Kamalabadi da gwamnatin Iran ke yi babu ƙaƙƙautawa shi ne na baya-bayan nan a matakan murƙushe addinin Baha'i wanda gwamnatin Iran ta shafi shekaru 10 tana ɗaukawa, a cewar Sharon Claiborne, kwamishinar sashen tabbatar da 'yancin addini a duniya. Hukumomi a Pakistan sun ce yau Juma'a wani ɗan ƙunar baƙin wake wanda ke tafi cikin wata mota ya tarwatsa kansa a wani wurin duba ababen hawa a Islamabad, babban birnin ƙasar, inda ya halaka wani ɗan sanda baya ga wasu mutane 10 da ya raunata. Nan da nan, haramtacciyar ƙungiyar Taliban Shiyar Pakistan ta Tehrik-i-Taliban Pakistan TTP a takaice ta ɗauki alhakin kai harin, tana mai cewa wani mambanta ne ya kai harin. Suhail Zafar Chatta, mataimakin shugaban 'yan sanda na birnin Islamabad, ya gaya ma manema labarai daura da inda al'amarin ya faru cewa an tsaida wata motar da ake shakkar take-takenta a wurin duba ababen hawan. Aka shiga binciken mai motar wanda ke da dogon gashin kai sai kawai ya tayar da bama-bamai. Kasar India ta fara gwajin COVID-19 ma fasinjojin jiragen sama da ke isowa daga wasu ƙasashe. An ɗau wannan sabon matakin ne yayin da China, makwabciyar India, ke fama da yaduwar cutar. India ta yanke shawarar yin gwajin ma kashi 2% na fasinjojin da ke isowa daga kasashen ƙetare ɗin. Bisa ga wani rahoto na jaridar Times of India, hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta farar hula ta gaya ma kamfanonin jiragen saman cewa suke da alhakin zaɓar fasinjojin da za a kai wajen gwaji a tasoshin jiragen saman. A halin da ake ciki kuma, ƙungiyar jami'an kiwon lafiya a India na kira ga jama'a da su je a musu rigakafin ƙarfafa garkuwar jiki, su riƙa sanya maski cikin jama'a, kuma su ƙaurace ma cunkoso. Ko ba komai, ai rigakafi ya fi magani, a cewar ƙungiyar a wata takardar bayani. Ma'aikatar tsaron Birtaniya yau ɗinnan Juma'a ta bayyana a bitarta ta bayanan sirri kan Ukraine cewa an gabatar ma shugaban Rasha Vladimir Putin wasu tsare-tsare na faɗaɗa rundunar sojin Rasha da wajen kashi 30%, wanda hakan zai sa adadin sojojin ƙasar ya kai miliyan 1.5. Ma'aikatar ta tsaron Birtaniya ta ce an gabatar da wannan shawarar ce ranar Laraba, kuma a ta bakinta, ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya bayyana cewa faɗaɗawar za ta shafi birgit-birgit aƙalla 2 a arewa maso yammacin Rashar, waɗanda za a faɗaɗa su zuwa rundunoni. ministan tsaron na Rasha ya kafa hujjar wannan shiri ta wajen nuni da abin da ma'aikatar tsaron ta Burtaniya ta kira barazanar da wai aka ce shigar kungiyar NATO da kasashen Finland da Sweden za su yi za ta haddasa. A ƙarshe, hukumar kwallon ƙafa ta duniya FIFA za ta kaddamar da bincike kan yadda aka yi sanannen kukunan na ƙasar Turkiya Nasret Kakce, wanda aka fi sani da Salbay, ya samu shiga cikin filin wasa bayan da Argentina ta yi nasara kan Faransa ranar Lahadi, har ma ya samu riƙe kofin duniya, wanda hakan ya saba ma ƙa'ida matuƙa. A shafin yanar sadarwar hukumar ta kwallon ƙafa ta duniya, an kira kofin ɗaya daga cikin abubuwa mafiya daraja a fannin wasannin motsa jiki, wanda masu hurumin taɓa shi sai zaɓaɓɓun mutane waɗanda suka haɗa da mutanen da suka taɓa yin nasara a gasar FIFA da kuma shugabannin ƙasashen duniya. FIFA ta ce ta fara ta bakinta binciken yadda aka yi wasu mutane suka iya shiga filin alhalin ba su da hurumin hakan. Bayan bikin rufe wasa a dandalin wasa na Lusai ranar 18 ga watan nan na Disamba, ta ce da zarar an kammala nazarin al'amarin za ta ɗau matakin da ya dace na cikin gida.
Ibrahim ka almasi garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da mabiya addinin Krista a fadin duniya ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan Kirsimeti a ranar Lahadi mai zuwa, mazauna babban birnin tarayyar Najeriya Abuja na kokawa a game da hauhawar farashin kayayyakin masarufi, wanda masana ke dangantawa da tsadar dala akan naira da kuma ƙarancin man fetur da ya hana wasu tafiye-tafiye kamar yadda aka saba a lokutan bukukuwan shekarun baya. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana.
Masu bibiyan al'amura na cewa bikin na bana ya zo cikin wani yanayi a Najeriya sakamakon hauhawar farashi a canjin kuɗin dala akan naira da ƙarancin man fetur waɗanda suka shafi rayuwar al'umma ta yau da kullum. Tun a watan Nuwamban da ta gabata ne hukumar ƙididdiga ta Najeriya wato NBS ta fitar da rahoton da ya nuni akan ƙarin da aka samu a hauhawar farashin kayayyaki daga so 21.47 cikin ɗari, adadin da ya kasance mafi yawa cikin shekaru 17 da suka wuce. Kamar yadda masanin tattalin arziki Dr. Isa Abdullahi ya ƙarin bayani.
To, a zahirin magana dama farashi yana haurawa duk ƙarshen shekara, musamman bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara. To, amma ta bana gaskiya a hawa-hawar ta zo da zafi sosai la'akari da wasu abubuwa manya-manya da suka faru a tattalin arzikin kamar haka. Idan muka ɗauki shekarar da ta wuce, za mu ga canjin farashin naira da dala ƙarƙari bai wuce naira 500 ba. Yanayin yadda farashi ya canja, naira yanzu kafin ka same ta sai ka da wajen 700 da wani abu. To, kin ga yadda dala ta tashi ta yi tsada, to haka farashin kayayyaki za su tashi, musamman waɗanda ake shigowa da su daga waje. Kuma mafi mahimmancin abinda muke shigowa da shi daga waje yanzu man fetur. To, tunda farashin sa yayi wannan tashin, duk zai shigo cikin ƙasa da wannan tsadar. Yanzu an shafa watanni masu yawa ba a samun man fetur din nan a wadace. To, man fetur din nan ko da shi ake ayyukan noma da su ake ayyukan sufuri, duk yanzu ka dauki farashin sufuri, inda da ake tafiya a naira 1,000, to yanzu sai ka bada 2,000 ka je waje.
A duk shekara akan samu ƙari a farashin kayayyakin abinci da kusan kaso 150 a lokutan bukukuwan ƙarshen shekara. Masana sun ce ƙarin da ake gani a farashin kowace litan man fetur da na diesel baya rasa nasaba da ƙarin buƙatun tafiye-tafiye da 'yan ƙasar ke yi sakamakon gabatowar bukukuwan Kirsimeti. Da muka ziyarci kasuwannin Otako Wuse da Garki duk a birnin Abuja, wasu 'yan ƙasar sun bayyana ra'ayoyinsu a game da farashin wasu kayayyakin masarufi a daidai wannan lokaci.
Sunana Vera Baba. Gaskiya kaya sun dubu yanzu. Tumatur ma yayi tsada da yawa, kamar yanzu zan siya wannan da muna siye shi kamar 2000, amma yanzu sai an ce 28, da na taya yanzu kuma sun ce 26. To, gaskiya kaya sun kara kudi da yawa. Kazuna ma da nazo siya kudi sun kara. Akwai wanda sun ce sun siya ma 9,000. Kaya sun yi tsada saboda wannan Christmas.
Sunana Muhammadu Sana Abdullahi. gaskiya ciniki babu dan ba mu taba ganin shekara irin ta wannan lokacin ba. Kowa kuka yake yi ba ma ni kadai ba. Inji a halin da muke ciki yanzu. Ba wanda kudi ke hannun sa yanzu kamar irin da baya ba kudi baya moving.
Sunana Lawai Mulumfashi. To gaskiya hada-hada da ake yanzu alhamdulillah ana samun passenger suna zuwa. Daga nan muna daukar 2500 ribe zuwa Kano. Daga nan zuwa Katsina ma muna daukar 2500. Saboda muke samu magana mai ne shi yasa mun kara farashin matsala abun.
Shamsiya Hamza Ibrahim. Murya Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Shamsiya, ‘yan asalin ƙabilar Ibo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya, yankin da ya sha fama da tashe-tashen hankulan ‘yan ƙungiyar IPOB, na nuna matuƙar fargaba kan zuwa yankunansu don yin bukukuwan Kirsimeti sakamakon matsalolin tsaro a yankin. Wakilinmu na Neja Delta Lamida Abubakar ya aiko mana da rahoton.
‘Yan ƙabilar Ibo da ke sassa daban-daban na Najeriya na nuna shakkunsu na zuwa yankin kudu maso gabashin Najeriya domin gudanar da bukukuwan Kirsimeti da na sabon shekara sakamakon rashin tsaro da ke daɗa yin katutu a yankin na kudu maso gabashin Najeriya. Da hakan kuma na ji ta bakin wasu ‘yan ƙabilar ta Ibo da ke son yin tafiye-tafiye kuma ga abin da suke cewa.
I'm here. I don't have any plan to travel in the southeast to celebrate Christmas and New Year.
Wannan tana cewa ina birnin Fatakon a yanzu, to amma kuma ba ni da halin iya tafiye-tafiye musamman a yankinmu na kudu maso gabashin Najeriya domin gudanar da bukukuwan Kirsimeti da na sabon shekara sakamakon halin rashin tabbas dangane da tabarbarewar tsaro a yankin namu. Haka kuma wasu ‘yan bindiga da ba mu san ko su wane ne ba sun halaka muna mutane da dama musamman a jihohin Imo da Enugu, inda lamarin ya fi kamari matuƙa. Muna kira ga hukumomin tsaro da su ƙara ɗaukar matakan da suka dace. Kuwa wannan da ke da suna Daniel ya ce,
I want to talk about myself. We cannot travel without security, no security anywhere.
Yana cewa ne ra'ayina ina matuƙar son yin tafiye-tafiye musamman a bukukuwan Kirsimeti da na sabon shekara a gida, amma dai babu hali sakamakon tabarbarewar tsaro. Rashin tsaro dai ya gallabi yankin kudu maso gabashin kasar, kuma gashi babu kyawun hanyoyi kuma babu kuɗi, sannan babban batun shine na rashin tabbas. Domin kuwa ɗan bindiga za su iya sace mutum, kuma bayan sun sace shi an biya kuɗin fansa daga bisani sai su halaka shi. Kungiyar nan ta IPOB da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra da ce ake zargi da kai hare-hare a sassa daban-daban na kudu maso gabashin kasar, da haka kuma na tuntuɓi wani kusa a cikin kungiyar ta IPOB, Musa Chinazo Nwachukwu.
People should come back. The only problem we are having in Southeast now is political differences because IPOB is.
Yana cewa ne jama'ar Ibo su taho gida da waɗannan tashe-tashen hankulan da ke faruwa siyasa ce kawai. Ƙungiyar nan ta IPOB ƙungiya ce da ke tsaron yankin kudu maso gabashin Najeriya, kuma tsaron yankin take yi ba yadda za mu cutar da al'ummarmu. Muna kira ga jama'armu su taho gida, ba wani abu na tashin hankali da zai faru. Rundunar 'yan sandan Najeriya ita ce take kula da rayuka da ɗimbin dukiyoyin jama'a, kuma ta ce a tsaye take ta tabbatar da tsaro a yankin na kudu maso gabashin ƙasar. Ahmad Amanni shi ne kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Enugu, na kuma tuntuɓe shi don jin irin matakan da suke ɗauka. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar, su ma dillalan kifi sun nuna damuwa kan rashin ciniki da suke fama da shi a fuskar shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti mai gabatowa. Ga wakilinmu Alfonso Okoregwe da ƙarin bayani.
Yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen bukukuwan Kirsimetin bana, dillalan kifi a Enugu sun bayyana damuwarsu kan yadda suke fuskantar ƙarancin ciniki da suka danganta da rashin kuɗi a hannun jama'a. Dillalan dai sun yi ittifaki kan cewa cinikin Kirsimetin bana ya yi ƙaranci matuƙa idan aka kwatanta da na lokutan baya. Alhaji Kaka Ahmadu Waziri, shugaban kungiyar dillalan kifi a kasuwar Akwata da ke birnin Enugu, ya koka cewa suna tafka asara sosai saboda akwai kifi jibge amma babu masu saya.
Cinikin da ba sosai ba kamar irin wani shekarun baya, irin can ko shekara biyu ko uku da ya wuce bane. Bana ga kayan da ba masayan sosai. To wani kayan ma mu da kanmu muka ga wallahi asara muke. Wasu kuma masu siyan namu anan ma su ma yanda mu muke kuka haka su ma suke kuka. Wallahi kifi na nan sadan rayuwa ne, kawai sadan mai ne. Yanzu mota daga Adama zuwa nan muna dauke shi ₦1,600,000 iya kudin mota, kuma bayan aka ga abubuwa ma'aikatan kan hanya da produce, wallahi daga Yaula zuwa nan sai mun kashe akai ₦1,000,000 da wani abu. Abinda bara muke siya a can bai wuce ₦30,000 ba ko ₦35 a can, yanzu ana ma ₦60,000-65,000.
Haka zalika shi ma Malam Yusha Umati yana ganin tsadar rayuwa ce ta janyo karancin cinikin.
A halin da muke ciki yanzu ciniki yayi baya ba kaman kesa masu bara ba. Yanzu wannan satin shine engine din kason kesa a wurinmu, amma har yanzu da haina muna fama da kaya saboda tsadar rayuwa yayi yawa. Kudin motar da muke biya da daga Arewa zuwa Kudu an yi double kuma an ƙara. Maimakon kwali za mu biya masa ₦2,000 yanzu yana kai ₦6,700. To yanzu ga haina kayan da muke kawowa ma sai dai a ciya mana gasa yanda muka so shi.
A cewar Mr. Alexander Okeni,
wannan shekara mu ɗan dilali masu sai da kibin mu ne muka fi masu sai kayan. To dan haka wannan shekara ba su fi sam gaskiya abin ma ya dame mu ma.
Shi kuwa Alhaji Mamuri Gana ya lura cewa sake fasalin kudin naira wanda gwamnatin tarayya ta yi ne yake shafar ciniki a daidai wannan lokacin.
Kasuwar wannan shekarar ya kwanta. Wancan shekarar war haka in ka zo kasuwar mun nan ina gani ba za mu samu kaya ko daya kasa ba. Amma gashi nan har yanzu kaya a zube ana neman masaya kuma babu. Dalili dai yawanci muna gani kamar yanayin canjin kudin nan shekarar wannan matsala. Saboda babu kudi a hannun mutane sam-sam. Wa'adin da gwamnati ta bayar dole gwamnati za ta kara. Saboda in baka ba kudin ba za a samu ba. Babu kudin hannun mutane.
Alfonso Sokoligwe, muryar Amurka daga Enugu, Nigeria.
A gaida Alfonso Sokoligwe, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Kasancewan ana ci shirye-shirye na gudanar da bukukuwan Kirsimeti da kuma na murnar shiga sabuwar shekarar 2023. Yanzu dai waɗansu ɓangarori na an da ake sayar da kayayyakin masarufi ana samun matsaloli. Waɗansu sun ce dai an karya farashi, amma kuma waɗansu sun ce ba nan gizo ke saka ba, wanda ya sa ni tattaki an da na shiga shagon Alhaji Lawali na sayar da kayayyakin masarufi a birnin cinikayyar ƙasar Jamhuriyar Kamaru Duwala domin ya yi mana ƙarin haske kan yadda ake ganin kayayyakin na masarufi sun yi tashin gauran zabi ko kuma bayan hakan. Ga yadda hirarta mu ta kaya.
Ina tare da Alhaji Lawali mai shago wanda yake sayar da kayayyakin masarufi a cibiyar kasuwancin kasar Jamhuriyar Kamaru Duwala. Alhaji barka dai.
Barka dai mana.
Ya farashin kayayyakin masarufi shinkafa?
To kayayyakin masarufi alhamdulillah ala kulli halin mun gode wa Allah. Tunda shi ya kawo lokaci kuma ya kawo mana lokaci, yanzu kuma abu yana zuwa komai da sauki. Shinkafa ta ragu gaskiya. Mai ma mun samu ragowa da yawa daga kamfanunukan kamar duka, kuma aikin su gaskiya yana kyau kwarai da gaske. Tunda minister de commerce a ko da yaushe yana yin shago don dubawa na wake sai da letan mai. Muna sayarwa yau ₦300, minister san ana sayarwa mamoni yawa. Karton mai yanzu ₦20,000 ne, da har zai kai ₦23,000 yanzu an samu rage. Shinkafa akwai ta 8.5 yanzu, akwai ta 10 ma, ta 10 da 12.5 ne yanzu ta dawo 10. Manya muna da 17, 16.5 har 19. To duk da abin da ka zo da shi zaka samu daidai matsayinka. To kaya kam alhamdulillah kaya sun sauke. Kantuma ya ragu tunda kilo yau bakici muna sayarwa ₦770, da kuma sai da kai jakama. To kaga komai ya ragu, amma tsakankanin wannan wata muka ga kaya ya soma yin ƙasa. To muna fatan Allah Ubangiji kuma ya yassare mana abinda za mu saya. Allah Ubangiji kuma ya kawo mana sauƙin rayuwa. Allah ya ba mu lafiyar sama lafiya cikin ƙasar mu ta Kamaru. Muna alfahari ne ta kwarai da gaske.
Malam Bala, mai sai da naman miya da waɗansu kayayyaki a wata babbar kasuwa da ke birnin na Duwala, shi ma ya yi mana ƙarin haske kan ƙarin farashin da aka samu akan waɗannan kayayyakin wanda yake za a yi amfani da su a lokacin da ake gudanar da bukukuwan Krismati ko kuma na shiga sabuwar shekara ga abinda yace.
Ina tare da ɗaya daga cikin masu sayar da naman miya a ƙasar Kamaru, kasancewar bukukuwan a ƙarshen shekara sun mazo, misali ma musamman bukukuwan Krismati. Yanzu ya kuke ganin wannan farashi da yake na naman miya a wannan birni na Duwala?
Yanzu kam akwai tsada, yanzu kam da kam akwai abuna ba na amma yanzu kam akwai tsada.
Nawa ne kuke kai da kilo na jan nama da kuma na kayan ciki?
To jan nama kuma mara kashi kuma jaka hudu, to da kashi kuma jaka uku da rabi. To yanzu kuma ga gobe kuma fet kuma za a ce ma yau ma an kira daga labatuwar cewa kaya kam akwai zafi. Sun ce ma gobe kira za a sai da nama, jan nama jaka hudu da biyar.
Nama sanya?
To mara kashi kuma jaka hudu, haka sun ce ba sa abuna za a yi gobe ba.
Na yanzu kana ganin cewon shanun ne suka yi talanta zuwa zuwa daga arewacin Kamaru?
Shanun ya yi tsada yanzu ba, domin fetnan shine ya sa.
Yanzu ba wani kira za ka gwamnatin kasar Kamaru a wajen ganin cewa an zanta da falatin saboda talakawa su samu abin gudanar da bukukuwan Krismati a kasar Kamaru?
Ne, ban sa abuna za a yi ba. To kila a tambaya waɗanda suna da shanunan su yi kuri daidai da talakan da zai saya nama ya ci. In ba haka ba kam talaka kam ba zai iya ci nama a garin nan ba.
To madalla, mun gode.
Na yi karo da Hajiya Rake Sani, wanda yake ita ma mai saye da sayarwa ne na kayayyakin masarufin, kuma tana gudanar da cefanen bukukuwan bikin Krismatin da kuma na sabon shekara ga abin da ta ce.
Ina tare da Hajiya Rake Sani, wanda yake na haɗe ta a yayin da take gudanar da cefane na kayayyakin masarufi a babban kasuwa da ke birnin Duwala. Ta yi mun bayani akan yadda abubuwan ke tafiya musamman a ƙarshen wannan shekara da za mu dawo da bukukuwan Krismati da kuma bukukuwan shiga sabuwar shekara. Gashi a kasuwa, me za ki faɗa a daidai wannan lokaci?
Salamu alaikum. Abin da zan ce, kayan abinci sun yi tsada. Shinkafa iri-iri ne, akwai na 23, akwai na 22, akwai na 22 babu. Mai kan ba a magana, jaka 23 ne mai mayo, jaka 23 karton bidon. Kuma akwai sele, akwai vrak van vitamin, sele kuma yana nan 30 mil, duk sun yi tsada.
Ya flawa ko kuma shi kantu?
Kantu shi ma ya haura. Yanzu kantu da ana sai jaka babban buhu, ana sai jaka 18, yanzu shi ma ya kai jaka 30, domin kilo yanzu jaka ba 10 ne ake sai. Kantu ya karu shi ma. Filawa ma da karamin buhu jaka 12 da rabi. Da jaka 11, yanzu jaka 12 da rabi, babban buhu jaka 15 har 16.
To yanzu ke me kukan ki ga irin yadda kayayyakin ne suka yi tashin gwanon zanji na farashin su da gwamnatin kasar Kamaru?
A gaskiya mu abin da muke so game da gwamnati sassauta mana a rage kudin abinci, kayan abinci komai ya tsada. Mutum ya je da jaka biyu kasuwa ma bai iya ya cefa ne, ko da kifin nan bushashe je saya ba zai iya hada cefanin jaka biyu, bai sai kifi sai shinkafa mai wawa duka ya cefa ne bai kaiwa, don kaya ya yi tsada. Gaskiya komai ya yi tsada.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar duniya FIFA ta kalawa lafiyoyin duniya gurabe na zuwa
buga gasar cin kwallon kafa na duniya baki daya sai dai nahiyar mu ta Afirka ta samu gurbi 4-5 wanda ake ganin cewar nan gaba su ne waɗanda za su takale da bayan gurabe biyar din da muke da su a wasan cin kofin duniya da za a gudanar. Amma na tattauna da tsohon dan kwallon kafa kuma mai bibiyan harkokin tamola na duniya baki daya Alhaji Habibu Inuwa ya yi mun karin haske kan yadda shugaban kwallon kafar na duniya Infantino ya yi wannan karin ko me yasa hakan ya faru ga tattaunawar da muka yi da shi.
To magana din ya kunshi abubuwa da yawa. Na farko shi mai tafiyar da bol duniya shi Infantino hangan abu yayi ya ga cewa in bai kara wa Afrika waje biyar ba in aka zo wajen kuriya zai fadi. Dalili don mu Afrika a nan muna da kungiyar zaɓe ya fi duk sauran ƙasa ya fi ma Europe ma yawa. Shi ne ya ga dole ya sha kanmu mu bi bayan shi in dai ya samu ƙuri'anmu ya san zai shige. Shi ne ya kamun ya ɗauki wannan sandan tafiyar da kungiya shi ne kaga ya alkawari cewa midin muka dafa masa baya zai ba mu waje biyar. Kajin da aka yi Allah ya sa kuma aka yi ƙuri'an ya shige ya cika alkawarin. Na biyu kuma ta kunshi maganan cewa in dai muka tashi da a cikin dama ɗan baltin ƙasa 32 ne yanzu an je 48 an ƙara wa Afrika biyar mu ne yanzu na biyu muke bin turawan nan. To kuma da akwai duwa da transmission din tele masu sayan in ana bol ana kwallo masu sayan transmission din bol su ma suna da yawa me yasa ne ce ma suna da yawa don kuɗi zai shiga cikin FIFA za su sayi exclusivity din match kaga an tashi 32 an zo 42 bol je tsawo. Na farko kuma pool da za a yi ba za a yi pool hudu ba pool ekip uku za a yi a fara cire 16 sannan a ci gaba da sejan da final kaji abin da ya kunsa ai da wayonsa ya yayi ya san wani kila wani a Afrika nan da muke tashi idonmu ya budu wani zai iya fitowa ya ce zai takara da shi kuma mu kuma yan Afrika nan za mu yi dafa masa ba mun dafa masa ba da yake mun fi kowa federation masu yawa zai iya faduwa. Shi sa kaga ya mana alkawari kuma ya cika alkawari ne mu ma muka yarda kaji dalili. To yanzu hakan nan ma Maroc ita ma tana bukatan cewa daga an yi kofin duniyan nan a Mexico, Etats-Unis da Canada su ma suna so su hada sun samu goyon bayan ma Eto sun samu goyon bayansa. To muna jira dai mu ji sun ce bayan Mars za a warware komai za su sanar da kowa wanda za su samu haɗin kai da kuma wanda za su samu su hada 2030 kaji abin da yake gudanawa.
Mama Awal Garba muliyar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice.
Sashin tabbatar da 'yancin addini a matakin ƙasa da ƙasa na Amurka ya yi tir da hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan yari da aka yanke ma wasu mata biyu mabiya addinin Baha'i a ƙasar Iran. Duka matan biyu, Vamesh Sabet mai shekaru 69 da Fariba Kamala Badi mai shekaru 60 sun mayi shekaru 10 a gidan yarin daga shekara ta 2008 zuwa 2018 tare da wasu mutane biyar daga al'ummar Baha'i ɗin ta Iran. Sashin tabbatar da 'yancin ɗan adam ɗin ya ce tsare mutanen 7 ya biyo bayan irin hidimomin addini da na zamantakewa da matan ke yi a cikin al'ummar ta Baha'i a ƙasar Iran. Hukumomi a Pakistan sun ce yau Juma'a wani ɗan ƙunar baƙin wake wanda ke tafi cikin wata mota ya tarwatsa kansa a wani wurin duba ababen hawa a Islamabad babban birnin ƙasar inda ya halaka wani ɗan sanda baya ga wasu mutane goma da ya raunata.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da wadda ta bada umarni wato Julie Legislation, da kuma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage, nake muku fatan alkhairi da fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya.